Sasha Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 25 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina Tsada Sodangi da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas kasar Iran ta canza take-takenta kafin a yi wata tattaunawa tsakaninsu. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce ba ya da wani shirin haduwa da takwaransa na kasar Amurka a wannan makon a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a birnin New York ta nan Amurka. Sauran bangarori da ke cikin shirin nuclear na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau Talata ne za a gudanar da wani taro akan batutuwan mata a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a birnin New York. Bayan haka, za ku ji cewa mutane 12 sun mutu a jamhuriyar Niger sakamakon shan wasu miyagun kwayoyi a cikin 'yan kwanakin nan. Har ila yau a jamhuriyar ta Niger, za ku ji cewa ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar mamaye gonakin manoma da dama a wasu yankunan kasar. Bayan haka za ku ji shirin noma tushen arziki wanda Safina Tsada Sodangi ta shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce tilas kasar Iran ta canza take-takenta kafin a yi wata tattaunawa tsakaninsu. To amma ya ce yana dokin yin dangantaka mai kyau da Iran nan gaba. Shugaban ya yi wa 'yan jarida wannan furucin jim kaɗan kafin ya fara gabatar da jawabinsa a zauren babban taro na Majalisar Dinkin Duniya a yau Talata. Bayan fitar shi ta farko shekarar da ta wuce, inda ya barazana yin kace-kace da Koriya ta Arewa, da yawa suna dokin jin sakon da zai kai wa babban taron wannan karan. Duk barazanar da ya yi wa Koriya ta Arewa, zaman tankiya tsakanin kasashen biyu ya sassauto sosai. Har ma shugabannin kasashen biyu suka yi wani taro akan kawar da makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. To amma a wannan shekarar, da alama shugaba Trump Iran ya saka mu ido, inda suka wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa suke ta habaice-habaice gabanin taron. A yau ne kuma ake sa ran shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da nasa jawabin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce ba ya da wani shirin haduwa da takwaran aikin shi na Amurka a wannan makon a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ake a birnin New York, inda ya yi watsi da cewa shugaban Amurka a shirye yake su yi tozali. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na nan Amurka na NBC jiya Litinin, Rouhani ya ce babu wani shiri domin haduwa da Trump, wanda ya janye daga yarjejeniyar nukiliya da ke tsakanin Iran da kasashe 6 masu karfi na duniya a watan Mayu. Ya kuma fara shirin kakaba ma Tehran takunkumin tattalin arziki. Wannan mataki da Amurka ke dauka wani bangare ne na matsawa Iran lambar yin watsi da begenta na kera makaman nukiliya. Iran ta musanta cewa tana kokarin kera bomb din nukiliya. Sauran bangarorin da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin, su kauce wa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba wa Iran din. Jakadu daga Burtaniya, Faransa, Germany, Rasha, China da Iran sun fitar da wani bayani a yammacin Litinin daga Majalisar Dinkin Duniya, suna sanar da kirkiro wani tsari na musamman da za a kafa a kungiyar tarayyar Turai. Bangarorin sun ce wannan sabon shiri zai samar da hanyoyin biyan kudade waɗanda suka shafi kayayyakin da Iran ke sayarwa kasashen waje, cikin su har da mai, da zai kyale kamfanonin Turai ci gaba da cinikayya da Iran kamar yadda dokar tarayyar Turan ta tanada, wanda sauran kawayen hulɗa na duniya kuma za su yi amfani da shi. Kasar China ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka akan cinikayya bayan sabon harajin da Amurka ta saka wa kayayyakinta. Amurka ta kakaba wa Iran kayan na China har na dala miliyan 200. Har na dala biliyan 200 da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta mai da martani ta kakaba wa kayan Amurka na akalla dala biliyan 60 wanda ya fara aiki a ranar Litinin. Mataimakin ministan harkokin kasuwanci na China Wang Xuan ya tambaye mani ma labarai a Beijing yau Talata cewar ta yaya za a yi wata tattaunawa da gwamnatin Trump bayan za ta ci gaba da soma waɗannan manyan dokoki da suka yi kama da rike wuka a wuyan mutum ka ce kuma yayi magana. Wang shine ya jagoranci wakilan China zuwa Washington a tattaunawar ƙarshe tsakanin bangarorin biyu a watan Agusta. Amurka ta riga ta kakaba harajin a kayan China har na dala biliyan 50. China ta mai da martani da kakabawa Amurka haraji na daidai wanda Amurka ta saka mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana kara kakaba haraji akan kayan China. Karin wani haraji na dala biliyan 267 da zai shafi kusan dukkan kayan da China take sayarwa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Mutumin da shugaban Amurka ya gabatar da sunansa a zama alkali a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh, yana ƙaryata zarge-zargen da ake mishi na keta haddin wasu mata. Ya kuma ce ba zai janye sunansa daga nazarin bashi wannan mukami na zama alkalin kotun kolin Amurka ba. Ya bayyana hakan a ranar Litinin a hirar shi ta farko da gidan talabijin din Fox akan zargin da ake mishi inda ya ce ban taba keta haddin wata ba, ba a makarantar sakandare ba ma a ko ina. Ya ce ba zai bari kazafi ya fitar da shi daga shirin nada shi ba, ba inda zane a cewarsa. Ana sa ran Kavanaugh zai ba da shaida gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai a ranar Alhamis tare da Christine Blasey Ford, matar da ta ce Kavanaugh ya keta haddin ta a wata liyafa a lokacin da suna yan makaranta a shekarar 1982.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York da ke nan Amurka, yau Talata za a gudanar da wani ƙwarya-ƙwaryen taro akan batutuwan mata a gefen babban taron da ake yi. Baba Yakubu Makeri da ke can birnin New York yanzu haka ya aiko mana da wannan rahoton.
Babban taron Majalisar Dinkin Duniya da aka bude a hukumance a ranar 18 ga watan Satumba ya kai matsayi mai muhimmanci a yau Talata 25 ga watan Satumba, inda shugabannin kasashen duniya suka fara jawabai yayin da ake ci gaba da gudanar da muhimman tarukan ministoci da wakilan gwamnatocin kasashen duniya a gefe guda. Wannan babban taro da ke tattaro shugabannin duniya wuri daya ya bada muhimmanci ga tattauna batutuwan da suka shafi mata da kyautata rayuwarsu. Zabo Maria Fernanda Espinosa Garces a matsayin shugaban taron na wannan shekara da ke cika na 73, kuma mace ta hudu da take jagorantar wannan taro kamar yadda tarihi ya nuna. Wani yunkuri ne na jaddada yin kira ga mai da hankali akan yaki da tsangwamar mata da kuma karfafa su a cikin harkokin siyasa a duk wasu jawabai da za a yi a wannan taron. A wannan babban taro na Majalisar Dinkin Duniya an shirya tattauna batutuwa masu muhimmanci akan harkokin mata, kama daga kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata da kuma daidaiton daukar albashi da shirye-shiryen agazawa mata 'yanci rani da sauransu. Loretta Anoche, mataimakiya ce ta musamman ga shugaban Najeriya akan harkokin kafafen yaɗa labaru, ta bayyana min abin da za su gabatar a taron da aka shirya wa mata a gefen babban taron.
It's the issues that are facing young women and children in Africa. Issues are similar because we have a similar heritage as well. And the African First Ladies will be discussing ways of supporting nations and in Africa, you know, to deal.
Tace za mu gabatar da batu ne da ya shafi mata da kananan yara a Afirka, saboda muna da matsaloli iri daya da kuma al'adu iri daya. ta ce bayan haka matan shugabannin kasashen Afirka za su tattauna akan wannan batu ta yanda za a taimaka wa kasashen Afirka akan wannan batun.
The discussion will be centered around women, it will be centered around children and the youth, and especially the girl education as well.
Ta ce tattaunawar matan shugabannin kasan dai zai maida hankali ne akan mata da matasa, musamman ma karatun yaran mata. Wannan taron mata zai kuma tattauna akan yaki da cutar kanjamau, kamar yadda Mrs. Basi, ɗaya daga cikin tawagar matan Najeriya, ta faɗa min.
This event is about the organization of African First Ladies against HIV/AIDS. So they are going to have their general assembly today. We expect all the member countries, first ladies of all the member countries to be present.
Ta ce kungiyar matan shugabannin kasashen Afirka da ke yaki da cutar kanjamau za ta yi babban taron ta akan yaki da kanjamau, kuma ana sa ran duk matan shugabannin kasar za su halarci wannan taro. Tuni dai shugabannin kasashen duniya suka fara yin jawabansu, kuma da alamar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai samu damar yin jawabinsa a yau, kana ana ci gaba da gudanar da taruruka a gefen babban taron. Baba Yakub Mukiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
Gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma za mu leka Jamhuriyar Niger, inda mutane 12 suka mutu sanadiyar shan wata kwaya mai suna madara da sauran wasu kwayoyi a yankin gundumar Malbaza da ke jihar Tawa. Hukumomi sun isa garin gidan Idar tare da jami'an tsaro, kuma sun sha alwashin kama masu kawo kwayar da masu taimaka musu. Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani.
Kasancewar abin ya kai ma al'ummar wannan karkarar tsoro tsakakke yanzu haka, shi yasa suka nemi a gizon hukuma da ta cece su, domin shaye-shayen ya kai a halin yanzu har ga matan aure da latijin nan gari.
Farfemen fa ga sashi ana shan tano biyu, yanku ga su waɗanda guda 10 da sun kamu sai sun rukuce, sai an kira jandarmeri a kira likita ya kira, sai an samu su ga a samu su abin ga a gama da hundin da abin da tuhan duka a zo a turu. Don haka mu dai in sha doka akwai matan da ba su yi sai sun sha madara, ba ta armi ta sha madara kima kudi ba kudi ballan ta su yare yan kanana da ji irin waɗanda ga su yara duk madara suka sha.
Shugaban gundumar Malbaza da ke kasancewa wakilin gwamnati tare da magajin nan garin Malbaza da Dogarawa da shugabannin rundunonin tsaro da sarkin Dogarawa doka sun isa a wannan garin na gidan Iddar, inda suka gana da hakiman garuruwan da wannan matsalar ta shahwa. Kuma shugaban gundumar Malbaza Malam Marafa Tankari ya ce za su daukar matakai na ba sani ba sabo game da masu sayar da kwayar da masu aje masu sayar da kwayar da waɗanda ke kawo ta a cikin garuruwan na yankin gidan Iddar.
Saboda haka nan mu muna tsammanin maganin wanga abin da yadda Allah ya sa, dan saboda yanzu doka ce za ta hawa aikin ta wanga abin dukan kun ka faɗi abin da an ka hada ne, amma dan gudun mu muzuna muku saboda hakan na abba mu tawa muna yin aikin mu ne abba mu ga yin aikin, amma yanzu kun ba mu izinin mu tai mu aikin mu, to mu ma ku san da mun ka fara aikin mu ba mu hoyar da wani can daban idan kuma shi girma muna wanda girma muna da shi muka tafiya.
Shi ma sarkin Dogarawa a lokacin da ya doki magana cewa da Alhaji Abdul Kadiri ya ce ana sa bangaren duk wanda ya sabke masu sayar da wannan kwayar ko kuma ya taimaka musu ya bar shi da Allah.
In an kama kumci zamai lalla ai shi sanni ban son yar son gaba dai a ce ga hukuncin da za a yi. Ni dai nan na shiga ba al'ummar Dogarawa ko ga wanda na fara shahida da Allah nika gama mutu na san da shi Allah bai kwana bai an gashi.
Shugaban rundunar tsaro na gundumar Malbaza da ta shafi ƙauyukan da ke cikin wannan karkarar ta gidan Iddar ya yi kira ga masu garuruwa cewa da hakimai game da wannan matsalar.
Akwai wani magiri da ya ja faɗe shi yake so adalai, tunda kuna kun ka san masu yin abu suna tare da ku, amma kowa na gudun zuciya dan uwan shi kace a'a na kai dan uwa na kasu, in nasa an ka kama shi sai a ce ni ba shi adalai ba ni adalai, shi yasa kuna kallo kuna cale ba mai so ya fadi. To yanzu da kun ka dauki nauyin yanzu mun ji dadi mun sa ido mu gani in kuna aikata yan gidan masu gari da kuna ce suna amsa kudi ga mutane suna sake su gaskiya ne mun samu labari
mun gani mun ji.
Wannan lamarin sabon abu ne a janguriyar Niger, inda matasa ke shaye-shayen wata kwaya mai suna madara, wadda aka ce a karkarar ta gidan idar ya kai tano bi da ake sha a kowane sati suna mutuwa, abinda ke mayar da hannu agogo baya wajen ganin matasan sun kasance manyan gobe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai a janguriyar ta Niger, fiye da gonaki 100 ne ambaliyar ruwan sama ya shafe a wani yankin jihar Damagaram. Yanzu mazauna waɗannan ƙauyukan sun shiga halin uni asu, abinda ya kai su ga kira ga magabata da masu hannu da shuni akan su agaza musu da kayan aikin noman rani. Tamar Abari na da ƙarin bayani.
Ruwan sama da aka samu mai yawa a bana ya haddasa asarar dukiyoyi da gidaje da magonaki a wasu wurare na Damagaran, kamar yankin Gafati da ke jihar ta Damagaran, inda gonaki fiye da 100 suka lalace, kamar yadda Isa Haladu, shugaban kungiyar manoma na Nagwa Matsi da ke Gafatin, ya shaida.
Dan ni ne da kike gani na a matsayina na shugaban kungiyar manoma hawaye nayi. Wannan duka da kike gani tun daga na matsayi idan ki wannan ruwan da yake tsinkaya duka wannan da wanda kike ciki wannan shine daga hagarin shi ya bi yanke ruwa ne kawai gona 276 wanda ruwa ya halaka, wanda da ido na ne ma gwada mini wanda nake san su a rubuce anan zancan ka samu wani abincin da damana zancan shi ya wuce. Wannan da kike gani bai yadda za a yi mutum ya iya shiga yanke wani abu a cikin nan.
Kungiyar ta yi kira ga magabata da agaza musu da kayan aiki su kama noman rani kamar yadda suka saba.
Na ranin wannan shine muka sa magabata shine kawai yanzu gurin abinda muke so magabata su na kai takarduna na muna neman a tsare wannan ruwa a mudam amma mu kahuwa wanda manoman mu kin ga shinkafa tana yi, kin ga wace shinkawa ce kin ganta ta hornuwa anan tana yi, na sa rogo, na sa dankali, dankali Allah ke wani dankali aka bakin ce doya ne, amma ban mu da kayan aiki da zamu yi abinda muke fata ba taimako na hatsi ba, a'a su taimaka mu da kayan aiki wanda zamu yi noman rani mu ci har mu ba wata kasa, amma muna son mu bunƙasa kasa ta san da mu a noman rani ana tunda asarar ruwan wannan ba ma jin dadin ta.
Yanzu haka dai matasan wannan yanki na Gafati kansu a waye yake game da zuwa ta burada, noman rani ne kawai suka runguma.
Mun ne mu mutanen jihar Damagaram, mun ne mu mutanen Murya, mun ne mu yan Gafati, mu ga mu tantamna wannan ruwan mu tsare shi kamar yadda Najeriya ke yi, kamar yadda kasashen waje ke yi, in ruwa yana zawa bisa bari sai asarar shi. Tunda gurin kun san yaran nan masu zuwa Najeriya mun yi kokari daga garin Maradi nake zawa yanzu in ce musu yara kakku ta Najeriya. Allah ya sa yaran wannan namu muka zo muka yi kungiya yara suka bi yanzu manoman rani mai noman rani anan da yake gani mutum 866.
Daga nashi waje sarkin Gafati Tijani Usman Waziri tuni ya shaida ma gwamnati da masu hannu da shuni bukatar su ta neman agaji.
Wanda muka gaya wa prefe na Murya da seludikin ta protection civil sun je sun yi rabkana wajen gona 130 ruwa ya cinye ka wannan masu hannu da shuni duka kungiyoyin nan duk ma'aika musu takarda na su kamu edudurance wanda aka ce da ta gogawa mutane su samu har ta kai gurin garka wanda za su samu dan wani abu. Kire ni na dama ma abin da yasa na zo dan wannan musababban Murya a tashi a musu a taimake su da wanda suke da hannu da shi ne da gwamnati da minista wanda yake kula daga jeyu duka gaba daya mun ka takardu wannan program.
Kamar labari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji cigaban tattaunawar da abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gumel ya yi da baƙonmu da ya ziyarci sashen Hausa shekarar da ta gabata kuma ya sake dawowa wannan shekarar, wato babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor MK Usman. Malam Sarfilu, bismillah.
wato kamar yadda kace da farko za a yi amfani da kimiyya ne wajen gano yadda za a sarrafa ta ta zamto
kwarai da gaske shine wani abin da muke kenan kuma wannan abu muna fatan cikin shekara bin nan zamu iya idan mutum fito da shi cewar ita ka tallan nan duk take matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani dan adam ta hanyar a sarrafa ta zamanto ta zamanto abincin dabbobi sannan kuma a sarrafa ta yadda za a iya amfani da ita domin a samu gas wato wannan gas na da ake dafuwa a cikin abinci tare da
abinci to wani tsari kuka dauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru bi kamar yadda ka faɗa cewa akwai wani mataki da yanzu kuke ka na kaiwa gagaci
kwarai da gaske alhamdulillah kaman abubun dama da aikin gabaki daya a Najeriya ne amma nan akwai aiki da za a yi a lab wato a cikin ɗakin kimiyya na gwaji-gwaji da sauran saka wanda mu ba mu da waɗannan kayan aiki a can dole sai anan shi sa ma ya zama tucewar an ɗauko ita wannan katalla an zo da ita nan cikin nan a Maryland ya zama to an sarrafa ta ana ta gwaji a ga ta yaya za ta iya ba da wannan gas a yanzu ta fara ba da gas amma ana son wani irin sarrafa za a yi mata don ya zama to gas da take bayarwa wato abin da za ka dafuwa ka amfani da dafuwa da shi ya zama to yana da yawa to kaga wannan shi ne babban buri da an yi tsari kuma sannan a zon da ne Allah sa na yi taro da su jami'o'in su wannan jami'a har sun yadda cewar ma in Allah su da kafin karshen wannan shekara za su zo domin mu ƙara dibawa mu gaba kawai hanyar aikin ka tallafa ta hanyoyi daban-daban ma na ilimin kimiyya musamman a hanyar dabarun noma ta yadda za a zama to sun taimaka ma ita ƙasarmu ta Najeriya.
To Farfesa yanzu a Najeriya wani cigaba aka samu daga shekarar ta gabata zuwa wannan shekara a ɓangaren noma ziyartar da kai shekarar ta gabata mun tattauna akan noman zamani ta yadda cibiyar kake kokarin faɗakar da manoma da nuna musu hanyar da ya kamata su bi domin cimma wannan buri shin an cimma burin nan ko kuma
alhamdulillah wannan magana ta ka tambaya ka ta daidai a gaskiya kamar ne gaya maka akwai hanyoyi daban-daban ta yadda aka yi tu da dabarun da za a watsa labarin noma to a yanzu a magana nake maka akwai abin da muke kira National Farmers Helpline wato ita wata hanya ce wadda kowane manomi zai iya kiran ita cibiyar mu kai tsaye a cikin telefon ɗinsa idan ya kirawo ya faɗi irin matsalolinsa da kuma abubuwan da yake so da ko kuma yake buƙata don yadda za a sanya shi hanya to wannan abu alhamdulillah a cikin watan January ɗin ne shi minista na noma ya zo ya kaddamar da ita nan NRLS kuma a yanzu haka magana nake maka akwai wannan lambar muna amfani da ita ba mu kai ga inda muke so ba amma dai mun fara gwadawa a yanzu haka muna amfani da lambar MTN wanda ita din nan wannan lambar zan iya kiran ta ma ga masu saurare ma su ji 0603 386 3961 wannan namba idan Allah sa manomi ya amfani ta ya kira ta da karfe 8 zuwa karfe 5 na yamma zai iya samun mutanen mu jami'an mu ya gaya musu ga matsalar da yake so ko kuma ga abin da yake fuskanta game da noma ba anan kadi muka tsaya ba muna kokari nan gaba ma ya zama to mun yi shi yanda mutum ma zai iya aiko mana rahoto akan matsalolin da ke zamun ko dabba ke tamun sa akan amfanin gonarsa ko kuma kiwonsa domin mu samu ta yadda za a warware masa saboda kaga wannan babban ci gaba ne domin a da babu irin wannan amma a yanzu mutum zai iya ya kirawo ya ce ni wani ne manomi ne a wuri kaza nake kuma ina son in tambaya akan kaza kan kaza ko kan noma ko kuma kan kiwo to kaga wannan babban ci gaba ne
wato da ko ina a Najeriya za a yi kiran wannan lambar a ko ina mutum yake a faɗin Najeriya
ai ko a ina a duniya da bambanci kawai a duniya shine idan zaka kira Najeriya sai ka sa abin da kira 234 sai ka kara wato ko lamba 234
wato faɗin Najeriya
yau faɗin Najeriya kin to da kai wannan Allah zai zaka yi kiran lambar mu kuma lokacin da ake abin da ne za a saurare ka kuma za a iya baka ansar abin da kake so to wannan abu muna son ba nan kadai za mu tsaya ba domin mun san a yanzu ana yi yawanci da Turanci muna son mu zama to an zo ana yin shi da Hausa da Yaroba da kuma Inyamurci to wannan shine abin da muke ta kokari mu gani cewar Allah ya taimake mu dan abubuwan da yake bukata na waɗannan abubuwan ya zama to mun yi domin ya zama to mutanenmu da yake duk yawanci manomanmu za a gansu ba wai dukkan suna jin turanci bane ba. To kaga wannan kenan. Sannan na biyu idan mutum zai iya zuwa ita wannan da'irar mu kenan wato ita yana gidan mu. To akwai abubuwa barkatai kasidu daban-daban waɗanda suke za su taimaka manoma. To duk mutumin da yaje in Allah su yarda in yi diba zai ga cewa akwai wannan. Sannan na uku akwai in zaka itinawa bare da zo mu yi maganar training da muke yi ma Empower Agro.
To madalla masu sauraro sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji karashin tattaunawar tasu. Yanzu a madadin shi Sarfil Hashim Gumal da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin. Ni Safina ta sada so dangi ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Safina ta sada so dangi. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Shehu Adamu Rijau. Yace ga alamu kakar siyasa tayi a Najeriya. Ganin yadda ƴan majalisu suka sha kulatin bangaro da mazabunsu tun bayan zaben 2015. Ke ta ziyartar mazabunsu domin neman goyen bayan jama'a a yayin da zaben fitar da gwani ke ƙara kawo jiki. To jama'a kun san dai abin da ya kamata ku yi cikin ruwan sanyi ba tare da ta da jijiyar wuya ba. Shi kuma wasika ta gaba yace Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bamu dama mu yi tsokaci akan tsawaita hutu da shugabannin majalisar dokokin kasar mu ta Najeriya suka yi. Abin takeici ne duba da yadda hakan yake kawo koma baya a harkokin gudanar da gwamnati. Daga ƙarshe muna so su sani cewar komi nisan jifa ƙasa zai dawo. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kot Dunari da Kabiru Hassan Malam Maduri duk a jihar Jigawa Najeriya. Ita kuwa wasika ta gaba ta ce kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe waje daya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a. Sako daga Haruna Muhammad Katsina.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce tilas kasar Iran ta canza take-takenta kafin a yi wata tattaunawa tsakanin su. To amma ya ce yana dokin yin dangantaka mai kyau da Iran nan gaba. Shugaban ya yi wa 'yan jarida wannan furucin jim kaɗan kafin ya fara gabatar da jawabinsa a zauren babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata. A yau ne kuma ake sa ran shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da nasa jawabin. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce bai da wani shirin haduwa da takwaran aikin shi na Amurka a wannan makon a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York, inda ya watsi da cewa shugaban Amurka a shirye yake su yi tozali. Sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanonin su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin su kauce wa sabon takunkumin da Amurka ta kakabawa Iran din. Kasar China ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka akan cinikayya bayan sabon harajin da Amurka ta saka wa kayayyakinta. Amurka ta kakaba haraji na kayan China har na dala biliyan 200 da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta maida martani ta kakaba wa kayan Amurka na akalla dala biliyan 60 wanda ya fara aiki a ranar Litinin.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan ranar masu haɗa magunguna ta duniya sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Safina ta sada Sudangi da ta taya ni haɗa wannan shirin da Ms. Julie Gresham ita ma ta taya ni haɗa wannan shirin da injiniya mu na yau Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.